Bincike ya nuna cewar jihohin kasar 35 ne suka karbi waɗannan basussuka, in banda jihar Lagos na kimanin naira biliyan 214, wanda hakan ke bayanin cewa jihohin da suka karbi tallafin akalla kowace ana tsammanin za ta biya biliyan 17 da miliyan 500. Wannan yunkurin karɓo kuɗaɗen ya biyo bayan kafa kwamiti ne da gwamnatin tarayyar ƙasar ta yi domin bin diddigin yadda gwamnoni suka yi amfani da kuɗaɗen tallafin, inda kwamitin ya gano cewa wasu jihohin sun yi amfani da kuɗaɗen bisa manufa, yayin da wasu jihohin kuwa sun yi amfani da kuɗaɗen ne don kashe gararin gabansu. Gwamnan Bauchi, Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi, ya bayyana cewa wannan batu matsala ne.
Mun samu tallafi daga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda ya ba mu kuɗi kusan biliyan 47 na tallafi. To wannan fa bashi ne mutane, wanda ya kamata a biya fansho da gratuity da albashi. Yanzu haka ana bin mu bashin kuma gratuity na 27 biliyan na local government 11, na Bauchi na kuma gwamnatin jiha 16. To gashi kuma an ce za a sake ɗauka, a fara ɗaukan kuɗinmu daga inda ake turo mana, shine ya zamanto matsala. Amma idan Allah za mu yi tsari yadda zai kasance, za mu dinga biyan mutanen Bauchi albashinsu, za mu biya fansho, za mu biya gratuity, kuma mu ganin ɗan ranar da za mu samu mu yi amfani da hikiman da Allah ya mana tabbatar da mutanen Bauchi. Duk abin da muka samu za mu yi amfani da shi ya kasance ya yi amfani fiye da yadda ake tsammani.
Sai dai kuma a tsokaci, masanin tattalin arziki kuma tsohon shugaban ƙwadago a jihar Bauchi, Comrade Abdullahi Koli, ya ce fara biyan bashin a yanzu zai mai da hannun agogo baya, musamman batun biyan albashi a jihohi.
To idan har aka fara cire wannan kuɗi daga cikin asusun gwamnatin jihohi, to albashi ma kansa zai gagara. Matsaloli za su addabi jihohi, za a koma gidan jiya. To sannan mafi mafita shi ne, na farko ita gwamnatin tarayya, duk da ko ta gama bincikenta, ta tabbatar da jihohin da suka yi amfani da wannan kuɗi bisa ƙa'ida ko doka ko yadda aka bayar aka yi alkawari. To irin wannan jihohi an tabbatar cewa ba su yi albarkacinci da wannan kuɗin ba. To yana da kyau a ɗan ɗaga musu ƙafa, a ba su zuwa ɗan wani lokaci, ko da wata shida ne, ko da wata tara ne, a ɗan ƙara musu domin su samu, musamman sabbin gwamnoni, su samu su zauna da gindinsu, su fahimci me jihar take ciki, me ƙalubalen jihar, kuma me matsalolin jiha. Domin kada ya zamanto gwamnatin duk ta kare a maganar biyan albashi, kuma sauran ayyukan ci gaba ya fuskara wa al'umma. Saboda haka demokaradiyya sai ka ga biri bai kashi ba kenan.
Gwamnonin da suka karɓi wannan kuɗi ya zanto kuma aka duba ba su yi aikin ba, za a gayyace su ne su zo su yi bayani, ko kuma dai menene shawarin ka kai?
To lallai ya kamata a bincike su, a tabbatar da yadda suka yi amfani da kuɗin, kuma wannan zai taimaka saboda ciwon waɗanda za a karɓa a wajensu ba za su ji zafin karɓowa da za a yi a gare su ba. Saboda haka ni zan ba wa gwamnatin tarayya shawari cewa ta ɗan ɗaga ƙafa zuwa wata shida ko zuwa wata tara misali, ya zamanto an ba su wannan cikakken lokaci domin su shirya, su tanadi waɗannan abubuwa. Idan wasu gwamnonin sun tafi da waɗannan kuɗaɗe, to kaga da ita hukuma ta sabuwar gwamnati za su iya bin hanyar da ya kamata don a dawo da waɗannan kuɗaɗe.
Bayani kenan daga ɓangaren gwamnati da kuma masana tattalin arziki dangane da yunkurin gwamnatin tarayya domin karɓo basussukan da ta baiwa gwamnatocin jihohin ƙasar. Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka, daga Bauchi a Najeriya.